Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 25, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na Radio Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangwala voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau 30 watan December na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sakoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawo ne kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Aliyu ya ba mu kanun labarai
to ma Ladan shugaban Amurka ya kakarba Rasha takunkumi saboda shishigin da ta yi a zaben Amurka din na bana rawatanni daga Syria sun ce jejejeren tsagaitotan nan da aka kulla ta wargaje sannan madugun ta'addancin Boko Haram abokan shekau ya bulla a wani sabon faifan bidiyo yana musanta murƙushe su
to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za mu tafi jihar Niger domin jin matakin da za ta dauka domin inganta matakan tsaro
akwai matake ma da aka dauka an ka duba wannan sabon squadron na mobile police wanda yake karfin sa na battalion ne na sojoji
to kamar yadda kuka ji a kanun labarai daga batun tsaro sai kuma na takon saka tsakanin Amurka da Rasha ko hukuncin da Amurka Rasha ta dauka tai akan Rasha zai tasiri
oh zai tasiri kawai dai ba mu san karshen sa ba kuma ba san irin tasirin da zai ba
muna sa'ilin nan muna dauke da shirin lafiya a wurin jiki na Jumai Ali amma fa duk waɗannan sai kun ji kullu labaran duniya
Jama'a barkanku da asuba muna fatar kun tashi lafiya kamar yadda muke a nan. Shugaban Amurka Barack Obama ya dauki matakai da dama na horar da Rasha saboda shishigin da yake tayi a cikin zaben wannan shekara da aka yi na Amurka wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da musgana jami'an diplomasi a Amurka masu aiki a birnin Moscow da dai sauran abubuwan da ake zargin ita Rasha da aikatawa. Shugaba Obama ya ce yana ganin matakan da ya dauka sun dace kuma sun yi daidai da laifofukan da Rasha ta aikata wanda Obama ya ce suna yin lahani ga muradan Amurka kuma sun ma taka kaidojin cudanya kasa da kasa. Daga cikin matakan da shugaban Amurka ya dauka har da na horar da mutane da kungiyoyin Rasha guda tara sannan kuma Amurka ta bai wasu jami'an ofishin jakadancin Rasha da ke na Washington su 35 sa'o'i 72 ko kwanaki 3 su hada nasu su ba Amurka din. Bada bayan haka Amurka ta haramta wa Rasha amfani da wasu manyan gidaje guda biyu na hutawa mallakar gwamnati da ke jihohin New York da Maryland da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce muhimman wuraren saki jiki ne a wurin su kusoshin gwamnatin ta Rasha.
Rahotannin da ke shigowa daga kasar Syria sun ce sabon yaki ya barke sa'o'i 2 kacal bayan yarjejeniyar tsagaitautar da aka kulla wadda ta soma aiki daga karfe 12 dare agogon Syria din. Sai dai yarjejeniyar an kulla ta ne kawai tsakanin gwamnatin Syria da wasu kungiyoyin 'yan tawaye. Amma banda kungiyoyin da ke da alaka da ISIS. Wata kungiya 'yan Syria da ke zaune a kasashen waje mai suna Observatory ta ce 'yan tawayen ne suka soma karya ka'idojin yarjejeniyar sulhun lokacin da suka yi kokarin kama wasu wurare da ke lardin Hama. To amma kuma Mohammed Rashid mai magana da yawun wata kungiyar 'yan tawaye mai suna Jaish al-Nasar ya ce sojojin gwamnati ne suka fara karya yarjejeniyar tsagaita fadan lokacin da suka fara cilla rokoki akan wasu yankuna da ke Idlib. Da ke lardin Idlib da ke makwabtaka da lardin Hama din.
To labaran duniya kuke ji daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Madugun kungiyar ta'addanci ta Boko Haram a Najeriya Abubakar Shekau ya bulla a wani sabon faifan bidiyo yana cewa wato ƙarya gwamnatin Najeriya take shatawa da ikirarin da take yi. Ne cewa ta gama da 'yan Boko Haram ɗin da ke dajin Sambisa. Shekau wanda ya magana da harsunan Hausa da kuma Larabci ya ce ya ɗauki faifan bidiyon ɗin ne a ranar Lahadin da ta gabata wato ranar Kirsimetin kenan ko da yake bai ce ga ko ina ya ɗauki maganganun nashi ba. A cikin faifan an ji shi yana cewa muna nan lafiya ƙalau ba wanda ya kore mu daga ko'ina kuma ba wata hanyar sanin inda muke in ba ta wani ikon Allah ba. A ranar 23 ga watan nan na Disamba ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da sanarwa cewa sojan Najeriya sun samu nasarar kama daji na Sambisa wanda shine sansani na ƙarshe da ya rage a hannun su 'yan Boko Haram ɗin. sannan kuma shugaba Buhari ya ce kama wani sansani wai shi zero camp ya nuna cewa an yi Boko Haram dukan ƙashi na gama da su baki daya.
Rundunar 'yan sandan Brazil ta ce ta gano wata mota ta kone kurmus wacce kuma a cikinta suka sami wata gawa da suka yi imanin cewa na jakadan kasan Girka ne da ya salwance tun kwanakin da dama da suka gabata. Tashar talabijin ta Globe ita ce ta nuno wata farar mota ta kone a wata unguwar talakawa inda ake yawan samun tashin hankula a birnin Rio de Janeiro, inda kuma aka ga nan ne jakadan na Girka Curious Amirjis ya bace bayan da ya je ziyarar wasu abokansa da ke unguwar. Tashar talabijin ta Globe ta ce lambar motar da ta kone ta yi daidai da lambar motar jakadan. Ofishin jakadancin na Girka da ke Brazil dai ba taba cewa jakadan ta bace ba, maimakon haka sun ce wai ya je hutu ne kuma zai dawo bakin aiki a ranar 9 ga watan Janairun sabuwar shekara idan mai kowa mai komai ya kai mu.
To a ƙarshe jimillar 'yan sandan da ke rasa rayukansu a bakin aiki ya karu a wannan shekara mai karewa na Amurka, asabili da hadari da ake ta kaiwa kan jami'an tsaro kamar wanda aka kai a biranen Dallas ta jihar Texas da Baton Rouge ta jihar Louisiana. Wani sabon rahoton da asusun tunawa da 'yan sanda na Amurka ya fito da shi jiya ya ce 'yan sanda 135 aka hallaka a wannan shekara a nan Amurka yayin da suke bakin aiki. Da yawan 'yan sandan dai sun mutu a cikin hatsarin mota ne, amma kuma kusan duk rabinsu an harbe su ne da gangan a yi musu kisan gilla. Wannan jimillar ta nuna cewa kenan an samu karin kashi 56 cikin 100 fiye da waɗanda aka rasa a shekarar da ta gabata. Shugaban asusun tunawa da 'yan sandan Craig Lloyd ya ce shi bai taɓa ganin shekarar da aka yi asarar 'yan sanda da yawa kamar bana ba.
Ɗan duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To bari mu yaye kallabin rahoton namu da matakin da jihar Niger State tana dauka domin ganin ƴaƴan kungiyar Boko Haram da aka fitattaka a dajin Sambisa ba su samu mafaka a jihar ba, domin ko an samu wasu ma a jihar Lagos. Ga Mustafa Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton.
An kara tsaurara matakan tsaro a jihar Niger da ke tarayyar Nigeria. Hukumomin jihar dai sun ce sun dauki matakin tsaurara tsaron ne domin hana kwararar 'yan kungiyar Boko Haram da ke shan fatattaka daga rundunar sojin Najeriya a can yankin arewa maso gabashin Najeriya. Jihar Niger dai da ke yankin tsakiyar Najeriya na da manya-manyan dazuzzukan da ka iya bada mafaka ga 'yan kungiyar ta Boko Haram da sojojin Najeriya suka ci sun tarwatsa daga dajin Sambisa. Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce akwai zaratan jami'an tsaro na haɗin gwiwa sama da 1,000 da aka tura a bakin dajin Kamuku da ya haɗa jihohin Niger da Kaduna.
Mutanen gari da 'yan sa kai gaba ɗaya na taimaka musu wajen ganin cewa duk wani bakon da ya shigo an san da su da wurin, sun kuma je sun tuntube shi a gani na kware ne ba na kware ba ne. In ba na kware ba ne a kawo mana shi nan mu sake binciken shi a ganin matakin da za a dauka.
Jami'an kuna kuka tura waɗannan wurare da kuke gani na musamman ne a yanzu?
Muna da isassun ma'aikata 1,000 da wani abu cikin dajin nan gaba ɗaya, duk an raba su don dajin ba gude ya saya ba. So insha Allahu a namu bangaren mun iya namu kokarin mu ganin yanda za a yi mu magance mu tsare jihar Niger daga miyagun mutane.
Daga lokacin da aka fasa dajin nan na Sambisa zuwa yanzu kun samu wani canji na aikata miyagun ayyuka ko kuma wani alamu haka?
A babu, don tunkan a fasa wannan dajin mun dau mataki nan.
To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwar da ke jan hankalin jama'a akan sanya idanu ga bakin da ke shiga jihar. Sakataren labaran gwamnan jihar Jibril Baba Indaci ya yi karin bayani.
Kuma maganan security ai kamar yanzu Sambisa nan da aka kama ai ba yau bane aka bayaran da aka kama Sambisa rana aka fara shiri ba. To shi gwamna Abubakar Sani Bello yana dauka mataki ne ba wai ai wani zato bane ko an kama wani a Niger, amma Hausawa sun ce in ka gan gemu dan wanka ya kama wuta sai ka sama naka.
Amma ba ku gaggani Niger nan na da manya-manyan dazuzzuka da fadin kasa akwai ya kamata ku dauki ma wani mataki na musamman ba wai fadakarwa ba?
Akwai matake ma da aka dauka. An ka duba wannan sabon squadron na mobile police wanda yake karfin sa na battalion ne na sojoji daya ne karfin sa.
Matakan da hukumomin jihar Niger da yake dauka yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa kungiyar na nan daram a dajin Sambisa. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Alaka tai makin soja ko gidan su ko da dali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji.
To mun gode Mustapha daga batun tsaro a jihar Niger Najeriya sai kuma kai ruwa na tsakanin Amurka da Rasha akan batun kutsan Rasha da Rasha ta yi lokacin zaben wannan. Wannan yasa yanzu haka Amurka ta salmi wasu jakadun Rasha har su 35. Kana ta kulle wasu cibiyoyin Rasha guda biyu dake jihar Maryland da kuma birnin New York. Akan wannan na tattauna da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas dake jihar Missouri ko yana ganin cewa wannan mataki zai tasiri ganin cewa saura sati uku kai gwamnatin shugaba Obama ta kawo ƙarshe.
A gaskiya idan har shi shugaba Obama ya tafi bai ta malam Bahaushe ba da ake kira ramuwar gayya wacce ta fita gayya ciwo ba, to ba shakka zai bar wani abun kunya na abun nan mulkinsa da dama ya rage masa saura sati uku kacal. Kuma wannan wani abu ne wanda in ka tuna dama ya yi bayani, kuma kafin shi ma bai bayani ai mataimakinsa a Vice President Joe Biden ya yi bayani a gidan radio da talabijin iri-iri na kasar nan cewa yana tabbatar wa Amerikawa da duniya cewa Amerika sai ta rama wannan abin da Rasha ta yi, kuma za su rama inda lokacin da suke niyya, kuma a gurin da suka ga ya dace su yi. Don wannan ina gani wato tsomo-tsomon hauka ne da Malam Bahaushe wato Zubairu. Kaga wannan in Allah ne zai ce watakila ya rage wa aya zafi saboda shi shugaba Obama zai bar mulki nan da sati uku. Daga 20 ga watan sabon shekara na yau watan Janairu shi shugaba mai jiran gado da Donald Trump zai hau mulki.
Prof, kamar yadda ka ce wasu sanatoci sun yi magana sun goyi bayan wannan yunkuri, amma kuma wasu daga cikinsu kamar Senator Lindsey yana cewa ne a bari gwamnati mai shigowa ta zo ta ɗauki wannan matakin. Ina kake kallon shi kuma matsayinsa?
To ita Malam Bahaushe a ɗauri kashi ko a ɓata igiya, ai idan ana jiran shugaba mai jiran gado Donald Trump shi ne zai zo ya aikatar da wannan, ai za a daɗe ba yi ba, ko kuma ƙarshenta ma ba wani abin da za a yi. Kamar yadda na gaya maka, shi kuma shugaba Obama ba yadda za a yi ya tafi bai yi wani abu a kai ba, kuma ya yi alƙawari fa ga ƙasa. Ka tuna ya saka kwamiti na FBI da CIA da wane ne da kuma 'yan masu ba shawarwari na harkokin yau da kullun da kuma abin nan security abin nan NASA masu ba shawara sun ba shi bayani, sun ba da shawarwari akan abubuwan da zai wannan abubuwan da ya fara aiwatarwa ne. Kuma ina tabbatar maka cewa za ka ji da saura ma za su so wannan kamar na ce masu musulman hauka ne zub da yau.
Kana ganin wannan matakin zai tasiri kenan duk da yake saura 'yan kwanaki kalilan?
Zai tasiri kawai dai ba mu san ƙarshensa ba kuma ba mu san irin tasirin da zai ba, amma shi yanzu in ka duba ai ƙasar Araba take har ila yau tun da ake wannan zaben, kuma rabuwar ba a daina ba. Ba ma kawai akan wannan ban ka tuna ai kwana jiya da shekarun jiya, in ka tuna jiya abinda Sakatare Kerry ya faɗa kan Isra'ila saboda abinnan muhawarar da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi da Allah wa dare akan da aka yi Isra'ila. Ai kaga nan kaɗe ya jawo muhawara har da shi shugaba mai jiran gado ya sa baki a wannan matsala wanda a al'ada Amerika ba a shugaba biyu ko ba a sarki biyu a ƙasa yanzu Malam Bahaushe. To amma kaga sai da ya ɗan tsoma bakinsa.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 12 ne na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Mun taɓa gabatar muku da shiri akan sarƙaƙe da ke tattare da zazzabin typhoid kamar haka. Shin masu sauraro ko kun san sarkake da ke tattare da zazzabin typhoid kuwa? Haka kuma ko kun san cewa kimamin kashi 90 daga cikin 100 na kwayar cutar ya bijire wa ko kuma ta bijire ma magungunan da ake jinyar su da su? Kuma me yasa ne ake yawan fama da zazzabin typhoid a Najeriya? To abinda zamu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Shin me yasa ne aka faye fama da zazzabin typhoid a Najeriya? Misali a kasashe masu arziki akwai allurar rigakafin wannan cuta. To amma a kasashen mu babu. Dr. Mustapha Aminu na Jami'ar Pittsburgh, jihar Pennsylvania nan Amurka, ƙwararre ne akan cututtuka masu saurin yaduwa. A zahiri ma yayi ilimi mai zurfi ta wannan fannin. A lokacin na tambayi Dr. Munnan akan cewa shin me yasa ne aka faye fama da zazzabin typhoid a kasashe kamar irin su Najeriya, domin misali a kasashen da suka ci gaba irin su Amurka akwai allurar rigakafin zazzabin typhoid, to amma a kasashe kamar Najeriya babu.
Wato zazzabin typhoid akwai wata kwayar cuta ta bacteria da ake ce mata Salmonella typhi. Ita ce take janyo shi, kuma ta fi yawa ne a kasashe masu tasowa saboda kwayar cuta ce da take da danganta alaka da tsafta. Wato duk inda ba akwai karancin tsaftar ruwa da tsaftar muhalli da tsaftar abinci, duk al'ummar da take da karancin waɗannan abubuwa za ta tara cewa tana da yawan cutar zazzabin typhoid, wato kasashen Afirka da
to kamar yawa bantare numfashin ka ba, kayayyakin abincin nan kamar irin su lettuce, ƴaƴan lambu ne ko kode ba a cikin kayan abinci bane, galibi kwayar cutar tana da alaka ne da rashin tsafta. Tunda galibi yawancin waɗanda za ka yi magana da su ce maka sun je asibiti an ce suna da typhoid din, ba waɗanda suke kazanta bane.
To wato ta cuta ce wadda daga wanda yake dauke da wannan cutar yana tana sa zazzabi, kuma takan sa gudawa, tana fita daga bayan gidan duk wanda yake da wannan cuta, ta fita daga cikin ya zama ta yada a cikin ruwa. To kun ga wani lokacin irin su kayan abinci na ganye, su salad, su cabbage, su carrots, irin waɗannan ganyen salad, tumatir, su kayan miya waɗanda sau da yawa su ba tafasa su ake ko dafa su ba. Ana kuma wasu da yawa ana bar ruwansu a gonaki wanda suke ruwan da ake bar ruwa da shi ba mai cikakkiyar tsafta ba ne. Ko wanda yake saida su ba lallai yana da cikakkiyar tsafta ba. So ruwa mara tsafta idan ya taɓa abinci za a iya samun akasi, ko da mutum ya wanke wannan abin a ce ba lallai ya samu ya wanke shi ya fita yanda ya kamata.
To a saboda haka a nan sai mutum ya kamu da kwayar cuta. To nan ɗaya kenan. A galibi kuma zaka ji mutane sun je, idan suka je asibitin nan aka duba su aka ce suna da typhoid za a ba su magani, amma kuma bayan sun gama shan maganin nan idan suka koma kuma sai a sake yin gwaji kuma a ce har yanzu typhoid din nan yana jikin su. Me yasa hakan ke faruwa? Ba a da magungunan da ya kamata a jinyar su ne a kasashen mu, ko kuma dai menene?
Wato shi cutar zazzabin typhoid tana da rikici kwarai da gaske. Rikicinta shi ne abu biyu. Na ɗaya ta wannan kwayar cutar akwai ɓangare biyu. Na farko dai akwai ƙarancin kayan aiki da ƙwarewa a wasu guraren na kan yanda za a tabbatar da cewa zazzabin nan na typhoid ne ko ba na typhoid ba. Saboda ita kanta shi kanshi gwajin da ake yi, kayan na'urar dabarun gwajin da ake da muke amfani da su kamar misali a gida Najeriya da kasashe da yawa masu tasowa, ba kasafai suke iya tantance wanda yake da cutar typhoid din a yanzu ta shiga jikinsa da wanda kuma ya taba yi a baya a da ko ta warke ba. Saboda haka ko da mutum ya taba yin wannan ciwo a wani lokaci a baya, ya sha magani ya warke, wannan gwajin da ake da shi ba kasafai yake da kaifin gano tantancewa sosai ba na farko kenan.
Wato ba nagarta kenan, bai da kaifi ne ko kuwa?
Yawwa, saboda kin san ai kowane gwaji akwai yanda yake gwajin da aka fi amfani da shi a Najeriya wanda ake cewa viral covid test, gwaji ne wanda yana gano cutar amma wani lokacin ba an akan samu akasi kuma koda mutum ya yi cuta a baya an ba shi magani ya warke, wannan gwajin sai ya ƙara nuna yana da ita. So ana buƙatar na ɗaya ƙwarewa ta wajen masu gwajin da kayan aiki masu kyau da kuma shi kanshi likitan da zai yi. Yasa dama in mutum an ba shi gwaji a yi daga ɗakin gwaji ake cewa ya maida wa likita, saboda sau da yawa wani sai kaga kawai ya je shi an masa gwaji kai tsaye ya ce ai shi ya an ce masa kaza ya je ɗakin shan magani ko ya tsitsi ya je shi ya sai magani ko ya sha magani ba bisa ka'ida ba.
Kafin mu ka ci gaba da bayani, ka yi bayani akan cewa wannan gwajin ne na'urar da ake amfani da shi wajen gwaji ɗin wani lokaci akan samu kuskure koda mutum ba cutar typhoid ɗin a jikin shi sai ya nuna akan cewa yana da typhoid ɗin. To magungunan da ake jinyar da su ɗin ba su da kaifi ne koko me yasa ne to ake samun haka tunda mutum ai zai je a jikin shi ne bai da lafiya har zai je asibitin nan.
Yau sai farko sa na ce miki da magungunan typhoid yana da dadi saboda bayan matsalar gwaji akwai ita kwayar cutar, shi ne duk magungunan nan da ake badawa bincike ya nuna cewa ta bijirewa magunguna da yawa daga cikin wanda ake bayarwa na nau'in antibiotic, kuma wannan bijirewa ta samo asali ne ta kan cewa mutane na amfani da waɗannan magungunan sau da yawa ba bisa ka'ida ba. Saboda haka wannan ya ƙara ƙarfinta da dama maganin da da yake iya maganin ta cikin sauki yanzu ya zama cewa ba ta jin wannan maganin. Kin ga wani bangare kenan na cutar, bayan shi kanshi gwajin na da matsala ita kanta cutar na da gardama.
Sannan kuma ga tabiyar mu na mutane wani lokaci kawai dan wani ya sai magani kashe kwayan cuta mai aiki ko kuma kawai da yake za mutum zai je chemist ba irin kasashen nan bane da ba yanda za a yi ka je a baka maganin kashe kwayan cuta ba tare da izinin likita ba.
Kwarai kuwa sai an gwada an ga karfin taka cutar a abin nan, amma wani lokacin a gida sai kaga kamar yanda ake sayin gyada ko alewa haka mutum zai sai magani kawai ya dinga sha ko dan wataran an taba rubuta mishi koma wani nashi ko haka kawai da ka, to wannan duk yana ƙara ƙarfin cuta ya sa ta ƙara bijirewa maganin.
To masu sauraro ba iyakacin bayanin da Dr. Munir Mustapha ya mana kenan ba, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. To madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da tambayar takwarata.
To
Jummai Sa'idu Alhassan El Leman a ƙaramin hukumar Kaugama can jihar Jigawa.
To
likita tana so ne ka mata bayani shin me ke jawo wai cutar nan na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu, kuma menene dangantakar wannan cuta da irin abincin da muke ci. To da farko ma an ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan soja. Likita, akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta ya daddatse?
Akwai haka Hajiya, akwai abubuwan da ke sa ba cuta bane, rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci.
To
akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan, to shi mai kamar na ba din nan da na cha din nan suna da muhimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in mace mai juna biyu ba ta da shi yanda ya kamata, zaga wani lokaci zaga idan ta ma yana kamar kaikayi irin su bakinta da leɓenta da kuma zaga suna kamar tsamis kamar suna ciwo haka, har da gefen bakinta ma ya tsatsage da harshe, duk waɗannan na faruwa.
To likita dama idan ba ta da wannan rukunin kayayyakin abincin ba da cha din nan an ba ta da shi sosai a jikinta ne idan ta yi ciki kuma sai abin ya kare ya dada bayyana.
Eh kare bayyana domin in ba din domin juna biyu din nan yanda ya kamata ma take da shi kan karu sosai.
To.
To shi yasa kin sa a nan kasashen in mace na da juna biyu ko irin abinci take da ci akwai magani ayen magani da ke durkunon nan za a rinka ba dole su rinka sha kowane rana.
To wato dan jikin nata ya samu abubuwan da ya
kamata shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo.
To
a ji wani awo din shi yasa a lokacin akan ba su magunguna akwai masu rukunoni duk rukunonin za a hada hadda kamar iron mai kamar wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya dauki matakai da dama domin horar da Rasha domin shigin da ta yi a cikin zaben Amurka a bana wanda ya hada da satar bayanai ta hanyoyin duniyar gizo da kuma musguna jami'in diplomasiya a Amurka da ke aiki a Moscow da dai sauran abubuwan da Amurka ta ce Rasha ta yi mata. Shugaba Obama ya ce yana ganin matakan da ya dauka sun dace kuma sun yi daidai kuma daga cikin matakan akwai har da horar da mutane da kungiyoyin Rasha guda tara da kuma bai wasu jami'in ofishin jakadancin Rasha su 35 da ke nan Amurka din sa'o'i 72 su hada nasu ya nasu su bar ita Amurka. Rautani daga Syria kuma sun ce sabon yaki ya sake barkewa sa'o'i biyu kacal bayan yarjejeniyar na tsagaito ta da aka kulla a China wacce ta soma aiki daga karfe 12 daren agogon Syria. To madugun kungiyar ta'addanci ta Boko Haram Abubakar Sheka kuma ya bulla wani sabon faifan bidiyo yana cewa ƙarya gwamnatin Najeriya take da ikirarin da ta yi na cewa ta gama da 'yan Boko Haram da ke dajin Sambisa. Sheka wanda ya magana da Hausa da kuma Larabci ya ce ya dauki faifan bidiyo ne ranar Lahadi da ta wuce wato ranar Kirsimeti kenan wanda yake bai ce ga ko ina ya dauki maganganun nashi ba. A ranar 23 ga watan Disamba nan ne dai shugaban Najeriya Buhari ya ce sojan kasar sun gama da ɗan boko a ranar yau.
To madalla da ta kaita tun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya iyalan gidan dukkan garin Kwantagoro murna auren 'ya'yansu Buhari Dukko da Rabiat Ibrahim Dakti da kuma Umar Kaftun Ibrahim Dakti wanda za a yi gobe da rana a gidan dukkan Kwantagoro. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya. Haka kuma muna taya Alhaji Ali Aware Inuwa garin Malam murna auren 'yarsa Bilkisu Ali Aware da angonta Suleiman Bulama wanda shi ma za a yi gobe a masallacin Aliyu Ibn Abu Talib da ke kan titin Zaria da 11 na safe. Allah ya ba ango da amarya zaman lafiya. Har wa yau muna ta iyalan marigayi Umar Imam Dogon Daji muna kan auren 'ya'yansu wato Nura Umar Imam da Suleiman Faruk wanda za a yi gobe a Sabar da ƙarshe 12 a gidan mai akwai magajin Sala a can Sala da ke cikin jihar Sokoto. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya ba da umarni. Sai injiniyan mu Darren ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.